الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا. قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. وأعتذركم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكان يبو دجين جناوة سنتبتك الله سبحانه وتعالى Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kadartawarsa ya sake hada mu a wannan yammaci na ranar Talata wanda ya daidai da 7 ga watan Ramadan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1447 wanda ya dace ma 2024 ga watan biyu miladiya ta 2026 domin ci gaba da karatunmu a wannan majlisi a wannan wata mai albarka na Ramadan wanda muke gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma. Wanda idan ba manta ba a darasin da ya gabata a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 25 fada Allah subhanahu wa ta'ala wa bashshiril ladina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha al anhar kullama ruziqu minha min thamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziquna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahhara wa hum fiha khalidun. Ubangiji subhanahu wa ta'ala yace ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka ba ma mummunai wanda suka yi imani al-bushir wanda suka yi imani suka aikata aiki wanda yake mana garci kai musu bushara ka ba su al-bushir cewa anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar cewa suna da wata aljanna wata wannan aljanna wadda koramanta suke gudana karkashin wato itacen aljanna da benayenta zalla sallallahu alaihi wasallama Allah yace mishi kullama ruziku minha min thamaratir rizqan duk lokacin da wannan mummuna aka azurta su da wani arziki na abin da ya shafi tsirrai qalu sai su ce hadha alladhi ruzquna min qabl ai wannan daman shine abin da aka azurta mu dalilin Allah yace wa kutubihi mutashabiha abin ne an ba su shi yana kamantacce ne da juna wanda mun gani tsirran aljanna abubuwa ne wanda suke da kama da juna a fuskar gani amma a ɗanɗano sun sha bambam Allah subhanahu wa ta'ala yace tubancin wannan yace wa lahum fiha azwajun mutahhara haka kuma a cikin aljannan nan wannan wanda suka shiga aljanna suna da mace ku wanda suke tsarkaka ka wanda suke tsarkaka ku wanda suka tsarkaka da dukkan wani abu wanda yake na datti Allah yace wa hum fiha khalidun haka za su zamanto a cikin aljannan nan wasu wato madawwama ne a cikin aljanna ba zai zamanto ba sun huta kuma ba zai zamanto ba an hutar da su daga abin da ya shafi aljanna da bayani ya gabata akan wannan aya yau da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi aya ta 26 fada Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yastahi an yadriba matala Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa'amma alladhina amanu fa'lamuna من ربهم فأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
الله سبحانه وتعالى يكتشوا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعودة فما فوقها للي أبنجي سبحانه وتعالى wato kunya ba ta hana Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya buga misali game da abin da ya shafi ba'uda saburu fama fawqaha ko kuma wani abu wanda yake saburu Allah yace fa ammal ladina amanu fay'lamuna annahu al-haqqu min rabbih game da wannan misali idan aka buga shi mutane wanda suka yi imani sai su sani cewa lalle tabbas wannan misali wannan abin wannan gaskiya ce tabbaci tare da hikima daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa ammal ladina kafaru amma wanda suka zamanto sun kafirce ma Allah subhanahu wa ta'ala fa yaquluna sai su ringa cewa madha arada Allah bi hadha matala wai Ubangiji subhanahu wa ta'ala me yake nihi da wannan misali takaka za a ringa ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana bada misali da abin da ya shafi saburo ko kuma wani abu makamancin haka Allah yace yudillu bihi katiran wa yahdi bihi katira da yawa daga cikin mutane za su bace game da wannan misali da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada wasu kuma za su shiryu wanda su za su shiryu kuma su ne mummune Allah yace wa ma yudillu bihi illa al-fasidin, ba kowa ba, ba kowanne ba suke zaman tawwa sun bace, sun zamanto sun bace game da wannan misali da Ubangiji subhanahu wataala ya bada, ba ce mutane wanda suke fasikai. Allah yake cewa alladhina yanquduna ahdallahi, sune wa'anda suke warware alƙawari na Ubangiji subhanahu wataala min ba'di mitsaqihi, bayan sun kulla wannan alƙawari. Allah yace wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala, haka suke cire, suke kin sadar abinda Ubangiji subhanahu wataala yayi umarni a sadar da shi. Yace wa yusiduna fil ard, haka suke yada banna a ban kasa. Allah yace ulaika humul khasirun, wannan sune wanda suke tabaku, wanda suka yi asara. Ubangiji subhanahu wataala ya buɗe mana wannan aya, yake cewa inna allaha la yastahi an yadriba matala, Allah subhanahu wataala kunya bata hana shi ya zamanto ya buga misali da wani abu, sawa'un misali da wani sabro ko kuma wani abu makamancin haka, ko abin da yayi sabro ko abin da bai kai ba sabro. Da idan muka duba wannan aya, malamai suka ce yana daga cikin mushrikai kafurai da kuma yahudawa suke cewa ai takaka za a ce Ubangiji subhanahu wataala yana buga misali da wani abu wanda yake sabru, ko kuma Allah yana buga misali da kuda, ko kuma Ubangiji subhanahu wataala yana buga misali da tautau. To kuma wai a haka za ku ce mu zo mu yarda da wannan alqur'ani, mu zo mu yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? To Ubangiji subhanahu wataala dan ya musu raddi, dan ya kalubalance su akan wannan, shine ya ba su amsa, yake cewa to Annabi sallallahu alaihi wasallam ka gayi musu wa. Allah subhanahu wataala baya jin kunyar ya buga misali da abin da ya ga dama, sawa'un da abin da ya shafi sabro, fa ma fauka ha, ko kuma wani abu wanda ya yi sabro, ko kuma wani abu wanda yake kasa da sabro. Kamar yadda Allah subhanahu wataala ya buga misallai da yawa, wasu ya buga su game da abin da ya shafi kuda. Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhan nasu duriba matharun fastami'u la innal ladina tad'una min dunihi lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanbiduhu min da'fa at-talib wal matlub. Allah subhanahu wataala yake cewa ya ku mutane, duriba matharun fastami'u la, an buga muku wani misali, to ku saurari wannan misali na Allah. Allah yake cewa innal ladina tad'una min dunillahi, kusanna cewa lalle wannan wanda kuke kira, kuke bautawa kuma bayan Allah subhanahu wataala, lan yakhluqu dhubaban walaw ijtama'u, kai ba za su iya halittar daidai da kuda ko da sun haɗu gabaki ɗayan su. Allah yake kai da kuda zai zo wajen wannan gumakan da suke bautawa, wannan gumakan da suke kawo musu ababe, suna ratayawa, suna kawo musu kyauta, suna musu kaza, da kuda zai zo ya warce wani abu daga wajensu, ba su isa su kwato wannan abin da kudan ya warce. Allah subhanahu wataala ya buga misali da kuda don ya zamanto ka hankalta, haka Allah subhanahu wataala ya buga misali da abin da ya shafi tautau, an san tautau al-ankabut. Allah subhanahu wataala ya buga mana misali game da abin da ya shafi tautau. Allah yake cewa game da wanda suka riki matsalin ladina takhazu min dunihi awliya, Allah yake kamar salil ankabuti allati takhazat baita, ji kwatankacin wanda suka riki koma wani koma bayan Allah subhanahu wataala akan wani, shine majibincin su, shine waliyin su, shine wanda za su ringa dogaro da shi, suna neman agaji, suna bauta mishi. Allah yake kamar misalin tautau ne da yayi gidan shi, yanzu gidan tautau da shi da babu duk daya, an san tautau mai mutawa a cikin gida, a cikin daki ka gan shaga, to yanzu da ka biyo shi da gudu ina zaya, ba gidan shi ba zai kai, to da shi da gidan nashi duka menene, ba duka ba zaka kwashe ka tare da su. To Allah haka yake buga misali da abin da yaso, shine nan Allah subhanahu wataala yake cewa inna allaha la yastahi an yadriba matala, lalle wa Ubangiji subhanahu wataala kunya bata hana shi da ya buga misali ma ba'udatan fama fauka, game da abin da ya shafi sabro ko kuma wani abu wanda ya yi sabro. Malamai suka ce anan akwai siffa ta abin da ya shahi alhaya, kunya wanda za a danganta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kuma kada ka dauka kunya Allah irin kunya ce ta dan adam. Duk abin da aka ce abu kaza na Ubangiji subhanahu wa ta'ala siffar shi ce, to abin da yake kai musulmi yanda Allah ya ce nashi kaza ne, ka ce kawai yana da kazan da ya wani, ba tare da ka ce ga kazan Allah yanda yake ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce mana yana ji, kai kana ji, amma ba ka ce ba yin ka da jin Allah ɗaya ne. Allah yana gani, kai kana gani, ba ka ce ba ganin ka da ganin Allah ɗaya ne. Kai yanzu jin ka, walillahi almasalul a'la, kai ka dawo kan halittu kadai, ka san kana ji malam Yusuf, haka kare yana ji, jaki yana ji, jin ka da na jaki ɗaya ne, ba ɗaya bane ba. Da za a sa maka jin jaki da kana iya haukacewa. To haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala jin shi ba irin jin na ɗan adam bane ba. Duk abin da aka ce na Allah ne, shi laysa kamithlihi shay'un. Ubangiji subhanahu wa ta'ala babu wani abu wanda yake tamka da shi. Yana da sunaye wanda suke tsarkaka ku, yana da siffofi, duk abin da aka ce ma kuma Allah yana da, kace eh Allah yana da kaza, amma yaya kazan yake ba mu sani ba. Kai dai ka tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abin da ya tabbatar mishi, ya tabbatar ma kanshi. Wannan kunya kuma a cikin sha'anin addinin musulunci, a cikin game da abin da ya shafi sha'anin addinin musulunci, idan wajen tambaya ce ko faɗin gaskiya, to wannan wajen ba a maganar kunya. Wata rana Ummu Salama matan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ta zo zata tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, wata tambaya da ta zo tambaye ne take cewa ya Rasulullah, ta yi shuhuda cewa inna Allah la yastahyi min al-haq, lalle wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala kunya bata hana shi game da abin da ya shafi gaskiya. Take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shin wai mace idan ta yi mawaliki ta ga abin da namiji yake gani, shin za ta yi wanka? Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mata kwarai da gaske idan ta ga ruwa. To wannan ka gani abu ne wanda yake na jin kunya, amma game da abin da ya shafi neman addini, neman sani ne, sai da ta shimfiɗa ta ce lalle Allah subhanahu wa ta'ala baya jin kunya game da abin da ya shafi gaskiya. To haka zaka gani Allah subhanahu wa ta'ala yana bada misalai da abin da ya so nan kusa kusa. Mun ga Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu misalin munafikai kamar da mine, masaluhum kamasalil ladzi istawqada nara, can kuma ya ƙara wani misali auka sayyibin mid as-sama'i. To duka abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ga dama da shi zai bada misali. Wannan mushrikai suke cewa to suwa ba za su bauta ba wa Ubangijin da yake bada misali da irin wannan abubuwa. Suna bada misali da kuda, yana bada misali da saburu, yana bada misali da abin da ya shahi tautau, ai wannan Ubangiji ba za su bauta mishi ba. To shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu, ka ce musu ya Rasulullah, inna Allah lalle Ubangiji subhanahu wa ta'ala la yastahyi an yadriba matala, kunya bata hana Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada misali, ya buga misali, ma ba'udatan fa ma fawqaha, misali da abin da ya shafi saburo ko kuma sama da abin da ya shafi saburo. Sai Allah ya ce fa ammal ladina amanu, sannu wanda suka yi imani da Allah, fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbi, za su sani cewa lalle wannan misali gaskiya ce kuma tattare da hikima daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan misali da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada gaskiya ne, kuma sun yarda sun tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Sannan duk misalin da Allah subhanahu wa ta'ala zai bada akwai fa'idoji guda biyu da zaka dauka. Fa'ida ta farko, Ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai hikima tattare da wannan misali da ya bada, akwai hikima tattare da wannan misali da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bada. Sannan kuma da wannan misalin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bada, zaka gani gaskiya tana bayyana. Allah subhanahu wa ta'ala zai bayyana gaskiya, amma wannan gawa ga wanda suke mummunai ne kadai za su iya fahimta. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce fa ammal ladina amanu, sani dai wanda suka yi imani, fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim, za su sani cewa lalle wannan misali gaskiya ne daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wa amma alladhina kafaru, amma kuma wanda suka kafirce ma Allah, fa yaquluna sai kaji suna cewa ma za aradallahu bi hada mathala wai ni ubangiji subhanahu wataala yake nini da wannan buga misali da yake kada mi Allah subhanahu wataala yake nini da wannan misali saboda sun kasa fahimta Allah yake yudillu bihi kaseera Allah subhanahu wataala yana batar da yawa daga cikin mutane da wannan misali sune wanda suke kafurai yace wa yahdihi kaseera da wannan misalin kuma Allah subhanahu wataala yana shiryar da yawa daga cikin mutane sune wanda suke mummune wanda za su gaskata wannan misali da ubangiji subhanahu wataala ya bada Allah yace wa ma yudillu bihi illa al-fasiqun amma ku sani babu wanda suke bacewa suke kata game da wannan misali da ubangiji subhanahu wataala sai mutane wanda suke fasikai suwaye fasikai sune wanda suke kahurai munafukai sune suke yin tawili game da wannan abu haka shi suna cewa ai wannan misali da ubangiji subhanahu wataala yake badawa busu gane ba mene ake nini da su da shi ba za su bautawa ubangijin da ya kasance yana bada misali da irin tautau da irin abin da ya shafi kuda da kuma irin abin da ya shafi saburo Allah subhanahu wataala ya datar da mu to a wannan aye na farko dai zamu fahimci cewa raddi ne Allah subhanahu wataala ya ba mushrikai game da abin da ya shafi misali da yake badawa game da dukkan abin da ya ga dama sannan a wannan aya zamu fahimci cewa Allah subhanahu wataala yana da siffar abin da ya shafi kunya kamar yanda ya ambata mana haka kuma zamu gani cewa lalle dukkan mummuni idan Allah subhanahu wataala ya bada misali da abu to zai kama wannan abun ya gaskata shi sawa'un ya san hikimar da Allah take kunshe a cikin wannan misali ko bai san hikimar wannan ba zai zamanto sami'ina wa ata'ana wanda zai kafirce ma wannan misali ko wanda zai zamanto ya bace game da wannan misali shine mutane wanda suke fasikai wanda suke kafurai Allah subhanahu wataala ya kare mu simana yake sai Allah subhanahu wataala yake cewa alladhina yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi sune dai wa'anda wannan bodo mai maraye shi sune dai wa'anda suka kasance yanquduna ahdallahi suke warware alƙawari na ubangiji subhanahu wataala min ba'di mithaqihi bayan kulla wannan alƙawarin bayan alƙawarin da suka yi da Allah subhanahu wataala yanzu sun kasance suna warwarewa Allah yace wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala haka suke yanke abinda ubangiji subhanahu wataala yayi umurni akan su sadar da shi Allah yake cewa wa yufsiduna fil ard haka kuma suke yada banna a ban kasa Allah yake ulaika humul khasirun wa'annan sune wanda suke tababbu wanda suka yi asara Allah subhanahu wataala yace alladhina yanquduna ahdallahi sune wanda suke warware alƙawalin da ubangiji subhanahu wataala yayi wanda siffa ce ta munafukai wato menene siffa ta munafukai shine su ringa warware alƙawali da Allah subhanahu wataala yayi da su da kuma wanda suke kafurai babban alƙawali da ubangiji subhanahu wataala yayi tattare da bayi abu na farko shine a bautawa Allah subhanahu wataala kada a hada bauta Allah da wani wanda wannan alƙawari ne ubangiji subhanahu wataala ya dauka tuntuni tun muna cikin ciki cikin zurriya Allah subhanahu wataala ya dauki alƙawari da zurriya bani adam gabaki ɗaya duk duniya kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce wa idza akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna Allah subhanahu wataala ya dauki alƙawari gabaki ɗaya da al'umma kowa da kowa wani alƙawari ne shine Allah subhanahu wataala ya dauki alƙawalin cewa mun sheda cewa lalle shi ubangijin mu ne idan muka zo duniya babu wanda ya cancanta mu bautawa da gaskiya sai Allah kowa daga cikin mu sai da ya dauki wannan alƙawalin yace ya sheda ya yarda Allah kai ne ubangiji kuma idan mun zo duniya babu wanda zan mu bauta ma kuma bayan ka kai kadai za mu bauta ma kowa ya sheda to sai Allah nan yake ce mana to sune alladhina yanquduna ahdallahi sune wanda suke warwarin alƙawalin Allah. Alƙawali na warko shine alƙawalin da ya zamanto an yi da Ubangiji subhanahu wataala. Sannan alƙawali na biyu wanda zai biyo shine alƙawalin da junanmu zai kasance muna ma junanmu, ko kuma alƙawali na abin da ya shahi karɓar risala ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sadda gaskata manzanni ga baki daya da gaskata annabin da aka aiko mana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, sannan da kaunar duka manzannin da Allah subhanahu wataala ya aiko, da kaunar annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da taimakawa wajen yada karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, duka wannan yana daga cikin alƙawarin da mutum ya dauka. To waɗanda suka kasance suna warware waɗannan alƙawarin, Allah subhanahu wataala su ne yake magana yace yanquduna ahdallahi min ba'di mithaqihi, suna warware alƙawarin da suka kulla da Ubangiji subhanahu wataala, yace wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala, haka suke yanke abinda Allah subhanahu wataala ya umurni a sadar. Abu na farko da Allah subhanahu wataala ya umurni a sadar shine menene? Shine dukkan wani aiki na da'a, dukkan wani aiki da Allah subhanahu wataala ya umurce ka na bautawa Allah shi kadai, kada ka hada bauta Allah da wani. Sannan yana daga cikin abinda Allah ya umurni a sadar shine biyayya ga abinda ya shafi uwaye da wanda suke makusantanka, ka ringa kyautata musu, ka ringa kai musu ziyara, sadar da zumunci. Dukkan wannan yana daga cikin ababen da Ubangiji subhanahu wataala ya umurni yace a sadar. To yana daga cikin siffofi ta munafukai, sun kasance abinda Allah ya umarni a sadar suna yankewa, tun daga abinda ya shahi bautawa Allah shi kadai, tun daga abinda ya shahi biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abinda ya zo ga biyayya ga iyaye, biyayya ga sadarwa da sadar da zumunci ga ƴan uwa wanda suke makusanta, Allah subhanahu wataala yace su ne wanda suke cire wannan abinda Allah subhanahu wataala ya umarni a sadar. Sun kasance suna yi irin na wato wanda suke ahlul kitabi, nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd, mu yi imani da wani shashi mu zamanto kuma wani shashi shi kuma mun kafirce mishi. Allah yace kuma wa yufsiduna fil ard, haka suka kasance suna yada banna a ban kasa, yada banna a ban kasa, babbar banna a ban kasa ita ce kawurci, ita ce hada bauta Allah da wani, shine babbar yada banna da dan adam zai kasance yana yi. Sannan bayan shi ababe ya biyo na abin da ya shahi zunubai, manya-manyan kaba'ir, manya-manyan zunubai, kai ne ka yada alfasha, kai ne kai kaza, kai ne kai kaza, dukkan wannan abubuwa siffofi ne na munafukai wanda ya kamata mutum musulmi ya zamanto ya nisanci irin wannan siffofi. Allah sai ya ce maka to ulaika humul khasiru, waɗannan wanda suke da wannan siffofi, siffa ta farko suna warware mi ne alƙawali da suka yi da Ubangiji subhanahu wataala, siffa ta biyu sun kasance suna yankewa game da abin da Allah ya umurni a sadar, siffa ta uku suna yada banna a ban ƙasa. Duk wanda yake da irin wannan siffofi Allah ya ce su ne wanda suke asararru tababbu, wanda suka wulaƙanta, wanda ba za su samu falahi, ba za su samu rabo ba a wajen Ubangiji subhanahu wataala a gobe ranar tashin alƙiyama. Ka gani abu ne wanda yake da haɗari, ya kamata ya zamanto mutum a duk inda ya samu kanshi ya zamanto yana kare abin da ya shafi alƙawali. Idan kai alƙawali da Allah subhanahu wataala ka cika shi, alƙawali na Allah ya shine abu na farko ya kamata ka cika. Sannan alƙawali da zaka yi tsakankaninka da ɗan uwanka mutum musulmi, kayi alƙawali ka kiyaye wannan alƙawali ka cika shi, ka cika mishi iya gwargwado. In Allah bai baka ba damar ka cika, ka bashi uzuri kuma ka nema ka maye gurbin wannan alƙawali da ka ɗauka, ka yi ƙoƙari ka cika shi. Haka duk abinda Allah ya umarni a sadar, sadar da zumunta, taimaka ma uwaye, kula da su, yi musu biyayya, matuƙar ba abinda ya saba ma Allah subhanahu wataala ba, wannan shi ma ya kamata mutum musulmi ya zamanto ya kula da wannan. Haka duk abinda yake ɓanna kada a same ka ana kana cikin wanda ake yana ɓanna. Duk abinda yake fasadi ne, ya ɗabanna ne a ban ƙasa, to ka yi matuƙar ƙoƙari ka kare kanka, kada ya zamanto ka shiga cikin wanda ake lissawa su wanda suke ya ɗabanna, saboda wannan shi ne za ka samu rabo a wajen Ubangiji subhanahu wataala. To sai Allah ya ce kaifa takfuruna, kaifa takfuruna billahi, wai ta ƙaƙama za ku kafirce ma Allah subhanahu wataala. Bancin duk abubuwan nan da Allah ya bayyana mana, yace to fa kaifa takfuruna billahi takaka za ku kafirce ma Allah subhanahu wataala alhali wa kuntum amwatan alhali wa kuda kun kasance matattu kun kasance ba a raye ba saboda a farko mutun ya kasance matacce ne tukun Allah subhanahu wataala ya rayar da shi bayan ya rayar da kai kuma zai kashe ka kuma ka mutu sannan bayan mutuwa kuma Allah ya ƙara rayar da kai haka Allah subhanahu wataala ya gaya mana fa kuntum amwatan wa kuntum amwatan kun kasance matattu a cikin cikin mahaifiya lokacin da mutun yana gudan wato abin da ya shahi mani ko kuma a hakar karin mahaifa sannan bancin shi Allah yake fa ahyaakum sai ya rayar da ku kaga kai kanka ka san ai wani yanayi da babu kai a rayuwa na yanzu da kan koma baya a masallacin nan haka koma mulkin sai ni kunci na ka hudda manyan namu kaga dai babu kowa ko kuma akwai sai ni kunci nan kusa malai su go kana a to to ka gani ka san cewa wannan yan lokacin an yi shi ko ba yi ba kana ina baka nan to kaga baka rai ka san da cewa baka rai sannan yanzu Allah ya rayar da kai shi yasa yace wa kuntum amwatan fa ahyaakum sai Allah ya rayar da ku sannan wannan rayuwa kana raye akwai wani zuwa wani ajali limit inda Allah subhanahu wataala ya baka yace summa yumitukum sannan Allah zai dauki rayuwar ku kuma bancin an dauki rayuwar taka kuma summa yuhyikum sannan Allah ya ƙara da rayar da kai a gobara na tashin alkiyama ka gani farko babu kai Allah yake cewa hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura haka ne ko ba haka nan bane haka Allah ya zo ya halicce ka halitta kama sai da aka bi wata etap da gudan mani ya koma jini ya koma tsoka ya koma wato aka busa mishi rai haka aka kwashi watanni aka aihe ka kana yaro kazo ka girma haka tsuha kuma haka mutu kuma wannan mutuwar da kai Allah subhanahu wataala zai tada ka a gobara na tashin alkiyama to shine ka hore suke cewa ta kaka yanzu akan sun mutu sun koma kasa gabaki ɗaya kashin su ya riddige za a tada su
a idza mitna wa kunna turaban a inna lamab'uthun khalqan jadida
suke cewa wai yanzu
hijaratan aw hadida aw khalqan mimma yakburu fi sudurikum فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا
سكي تيوا وي ينزو إذا متنا إذا مك موت مموتو mun zamanto ƙasa yanzu wai za a rayar da mu wata halitta za a iya rayar da mu wani lokaci a ce an tada ka kai ka mutu ka zama ƙasa kuma a tada ka ka dawo kai in ne Allah yake cewa su zamanto ku zamanto duwatsu ko kuma wani abu wanda kuke gani ya yi girma wanda zai rayo ma a cikin zukatan ta inda kuka zama Allah subhanahu wataala mai iya mai doku bane malamai suke cewa wai yin abu na harko shike wahala ko kuma saki yi na harko shi sai ce Allah da ya irkire ku tun harko tun babu ku bai gani ba a wajen wani ya kwaikwaya Allah ya halicce ku shi zai maido ku kuma Allah subhanahu wataala yanda ya halicci dan adam yin bai bashi ba wahala barantana maido waye ta bashi wahala to shi yasa nan Allah subhanahu wataala da yake ce ma kafuran nan fa kaifa takfuruna billah yanzu ta kaka za ku kafirce ma Allah subhanahu wataala wa kuntum amwatan alhali da wa kun kasance matattu babu ku fa ahyaakum sai Allah ya rayar da ku sannan summa yumitukum sannan bayan wannan Allah zai dauki rayuwar ku ya kashe ku ne sannan kuma summa yuhyikum sannan ya ƙara tadar da ku a gobe ranar tashin alƙiyama. Allah yace summa ilayhi turja'ul, sannan makoma zuwa ga Allah subhanahu wataala shi zai sakauta muku game da dukkan abin da ku kasance kuna aikatawa. Dukkan mutumin da yaga alladhi aikata alkhairi zai samu alkhairi a wajen Ubangiji subhanahu wataala, wanda kuma ya aikata sharri, ya aikata mummunan aiki, ya ki imani da Ubangiji subhanahu wataala, shi ma zai ga sakamakon shi na narkon azaba da Ubangiji subhanahu wataala yayi mishi tanadi. Allah subhanahu wataala ya kare mu. To wannan Allah subhanahu wataala yana musu, yana kafa musu hujja ne da irin kudura ta Ubangiji subhanahu wataala, da irin kudura ta shi, da yanda yake tasarrufi game da sha'anin wato abin da ya shahi ababan halittu da ya halicce su. Shi sa yace musu yaya za su kafirce mishi alhali shi ya musu kaza, shi ya halicce su, ya kashe su, kuma zai yi tada su, sannan kuma wuyan shi za su koma ga baki daya. Allah subhanahu wataala ya dadar da mu. Sai Allah yake cewa
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبحك بها بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون.
الله سبحانه وتعالى بنجن ياغي مسو wannan to ubangiji subhanahu wataala dan ya kara musu dalilai game da abin da ya shayi halittar su da yayi. Sai Allah yake ce musu huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an, ubangijin nan ho ubangiji subhanahu wataala shine wanda ya halicci muku gabaki daya abin da yake ban kasa gabaki daya. Allah subhanahu wataala ya halicce shi, yace sun mastawa ila samai, sannan sai ya nufaci zuwa ga abin da ya shahi sama. Fasawahunna sab'a samawat, ya halicce su ya daidaita sammai guda bakwai. Wa huwa bi kulli shay'in alim, shi Allah subhanahu wataala game da dukkan komi masani ne. Bancin Allah subhanahu wataala ya ce takaka za su kafirce mishi, shi ya musu kaza, ya halicce su, zai kashe su, ya ƙara tadar da su, sannan kuma ya kashe su, kuma sannan zuwa ga Allah subhanahu wataala za su koma. Sai ya ce musu kai shi ne wa Allahn da ya halittan muku dukkan abin da kuke gani a ban ƙasa. Dukkan abin da Allah subhanahu wataala ya halitta a ban ƙasa, shi ya halicci dukkan abin da ke ban ƙasa. A wannan aya malaman usulul fiqh suke cewa dukkan abinda Allah ya halitta a ban kasa abu ne wanda yake na halal, sai dai abinda shari'ar musulunci ta zo ta dokace ta ce wannan abu kaza haramun ne. dukkan abu wanda ka gani matkar ba a ga yi ba hukuncin shi aka ce haramun ne to wannan abu halal ne Allah ya halicce mana shi gabaki daya to Allah subhanahu wataala da ya halicce ababan ban kasa bancin wannan sai ce sun mastawa ila sabai sannan sai ya nufaci zuwa sama nan istawa ila da ta yi ta'addi malamai suka ce da ila tana nihin alqasd Allah ya nufaci zuwa sama saboda mene halittar sammai Allah ya fasawawunna sab'a samawat sai Allah ya yi su suma ya daidaita su wato sammai guda bakwai saman nan da kake gani kamar yanda bayani karatu ya gabata cewa Allah subhanahu wataala ya halicce ta ba tare da wani gimshiki muna ganin ta ba haka Allah subhanahu wataala kasan nan shi ya halicce mana ita sannan ya dora mana ita ya dora mana duwatsu suka daddanne mana wannan kasa sannan kuma ya halitta mana duk ababan da ke ban kasa Allah subhanahu wataala ne ya halitta ashe wanda ya halicci wannan ababe ya halicci sama ya halicci kasa ya halicci muku komi duk abin da dan adam yake bukata na rayuwa ashe ba shi bai cancanta ya kamata ya zamanto an kade ta da bauta ka gani shine ya cancanta ya zamanto dan adam mutum musulmi ya zamanto ba wanda ya kamata ka bautawa in ba Allah subhanahu wataala yace wa huwa bi kulli shay'in alim kuma lalle Allah subhanahu wataala game da dukkan komi alimun masani ne game da dukkan wani abu babu abin da yake boyewa Allah subhanahu wataala dukkan abin da zakka aikata dukkan abin da yake gudana a sama ko a ƙasa Allah subhanahu wataala yana sanar da shi malamai suka ce daidai da icce fai na icce da zai faɗo Allah subhanahu wataala ya san lokacin da zai faɗo kuma a ina zai faɗo ilimin Allah ya huce ka lissawa ka ce bakin iyakar shi kaza ilimin Allah bai da iyaka Allah game da dukkan komi ne sha makancewa ne mai kewayewa ne shi yasa kullun idan ana sha'anin Ubangiji subhanahu wataala kada ka ringa sa hankalinka tunanarwa cewa kaza Allah kaza yake a'a wannan in kana tunanarwa ma kwakwalwarka kana iya ka rikice ka haukace saboda shi sha'anin Allah ya huce Allah yake ganin san tururuwa an san tururuwa annamul tinaka Allah yake ganin san shi a cikin duhun dare kuma a saman dutse kai yanzu a dare da dare ka iya ganin tururuwa ba ya dace je ka ba zaka ganta to barantana ka gani santa barantana kuma a saman dutse to ubangiji subhanahu wataala ilimin shi shi yasa la yakhfa ala Allah min shay sawa'un fil ardi wala fis sama babu abin da yake fakuwa babu abin da yake boye ma Allah subhanahu wataala shi yasa in kana tunawa cewa fa Allah yana sane game da dukkan komi Allah yana ganinka sai ya taimaka maka wajen duk lokacin da zaka saba ma Allah subhanahu wataala ya zaman to ka ringa tunanin wa Allah yana ganinka babu inda zaka je inda Allah bai ganinka shi yasa malamai suke cewa in ka san inda zaka je Allah bai ganinka to ka je ka saba mishi ba duk inda ka shiga yana ganinka shi yasa Allah subhanahu wataala game da dukkan komi wato masani ne kuma mai kewayewa ne akan wannan to sai Allah subhanahu wataala ya ci gaba da bamu labari yanzu game da abin da ya shahi annabi Adam kissa da ta faru tsakankanin Ubangiji subhanahu wataala da mala'iku game da lamarin annabi Adam da zurriyar shi da za a sanya su khalifofin Ubangiji subhanahu wataala a ban kasa Allah subhanahu wataala sai yake ce ma mala'iku wa iz qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa wato tun lokacin da Ubangiji subhanahu wataala ya Muhammad manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake bashi labari ya tuna lokacin da Allah subhanahu wataala ya ce ma mala'iku inni ja'ilun fil ardi khalifa ni wazan sanya wani mai mamayi na a ban kasa Allah subhanahu wataala ya ce zai sanya wani mamayin shi a ban kasa a lokacin mala'iku sai suka ce ma Ubangiji subhanahu wataala qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha shin ya Ubangiji subhanahu wataala zaka sanya a ban kasa wanda za su je su yi ta yada banna su yi ta fasadi a ban kasa wayasfiku dima'a su zamanto kuma suna ta kashe-kashe na jini suna kashe wato hadutu alhali wa nahnu nusabbihu bihamdika mu kuma muna nan muna yabo da jinjina maka Allah wa nuqaddisu lak aka muna tsarkake ka muna girmama ka Allah ya ce musu qala inni a'lamu ma la ta'lamu kusan da cewa ni na san abinda ku ku sani ba. Wannan malamai tafsiri sun yi bayani da yawa. Nan Allah subhanahu wataala da yace ma mala'iku inni ja'irun fil ardi khalifa, ni wazan sa wasu mamayana a ban kasa. Amsar da mala'iku suka bada sai suka ce atash'alu fiha man yusilu fiha, yanzu ya ubangiji subhanahu wataala za ka sa wasu halittun da za su zamanto suna yin fasadi a ban kasa. Kina an yi wasu halittu wanda aka yi a doron duniya suka yi fasadi. Malaman tafsiri sun yi ta bayani ana kace to wasu halittu ne, wasu kace a wasu shedanu ne aka yi wanda suka yi yaƙe-yaƙe da kashe-kashe. Wasu malamai suka ce kaza, wasu malamai suka ce kaza. Ala kulli hal dai ilimi dai zai koma ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya ce musu da suka ce ma Allah subhanahu wa ta'ala ataj'alu fiha man yufsidu fiha, yanzu ka sanya wanda zai su ringa banna a ban kasa. Wa yasfiku dima'a, kuma suke kashe rai, suke zubar da jini. Kaga idan aka ce banna, zubar da jini yana cikin banna ko bai ciki? Yana ciki, amma sai aka kebance zubar da jini don ka gane hadarin kashe ran mutum, hadarin kashe rai. Yana daga cikin abinda za a fara yin hisabi a gobe ranar tashin alkiyama shine fitima game da abinda ya shafi jini, kashe ran mutum musulmi. Wallahi abu ne wanda yake da hadari, abu ne wanda yake da hadari mutum ya kashe mutum ko ba da gangan ba, akan kuskure ka kashe rai, Allah subhanahu wataala sai da ya sama kafara. Bancin kafara da mine da diya. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, shi kuma ta akai fajaza'u jahannama khalidan fiha, wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban alima. Dukkan mutumin da ya kashe rai da gangan ran mummuni, ka kashe da gangan muta'ammidan, Allah yace sakamakon ka shine wutar jahannama, kuma yace khalidan fiha, zaka dawwama a ciki ba tsaya ba nan. Allah yace wa ghadiba Allahu alayhi, Allah yayi fushi da shi, yalla yayi fushi da wannan wanda ya kashe ran nan. Wala anahu, Allah ya tsine mishi, wa addalau azaban alima, Allah ya tanadar mishi azaba wanda take mai radadi. Ka kashe rai da gangan, in ka kashe kuma wanda yake ba da gangan ba. Wa man qatala mu'minan khata'an, Allah yace fatahariru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaq. Dukkan mutumin da ya kashe rai akan hada, akan kuskure, kai ne ka zo, Allah ya kiyaye, aksidan ya faru, mutum ya mutu, to abu na farko Allah ya ce akwai diyya. Diyya wannan akwai diyya da zaka bada tarna, diyya ko raƙumi 100. Yanzu ka duba ikibalan ɗin raƙumi 100 nawa ne, manya-manyan raƙuma kuma ba ramammu ba. Bancin wannan kuma akwai abin da ya shahi kafara, akwai kafara ta azumi. Zaka yi azumi wanda yake mine shaharain mutatabi'ain taubatan min Allah, zaka yi azumi wata biyu a jere. To ya ƴan uwa, ka duba ka gani a wannan zamani da muke ciki, inda mutane suke kashe ran mutane, mutane ba su dauki baran mutum akan komi, abu bai taka kara ya karya ba, zaka ga an kashe mutum. Akan waya zaka zo ka dira ma mutum ka kashe shi, ka kashe rai. Wanda kashe rai, kashe rai hadarin shi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi hadarin a rushe Ka'aba, da ya zamanto duniya ta zamanto ta tashi ka baki daya saboda ran mummuni daya. To yanzu ka duba kuma in aka dawo bangaren wannan yan ta'adda, wanda su sha kwaya su zo su afka ma mutane wanda ba su ji suka gani ba, ba su ji ba suna suka gani, a zo a kashe ran mutum, mutum a shiga gidan shi a kashe shi, yana wani man halakain shi a kashe shi, yana kaza a kashe shi. Shi yasa nan ka duba ka gani, wa Allah da yace wa yufsiduna fil ardi ataj'alu fiha man yufsidu fiha, wanda suke yada banna sai aka kebance maka, duk da kashe ran yana cikin yada banna aka ce ma wa yufsikud dima, suke zubar da jini. Kuma wannan yana daga cikin alamu na karshen kiyama, na irin alkiyama ta zo karshe, shine yaƙe-yaƙe zai yi yawa da kashe-kashe. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace kashe-kashen rai zai yi yawa, tunda kana yin abin sai a hankali, har ya kai abin ya bi jiki, yanzu ka ji an kashe mutum kaza ko jikinka ma bai tashi. Wani daga cikin abokanmu muna karatu shi lokacin ya dan yawon duniya haka yana Lagos, su a can sun saba a Heka Isko ga mutum ma ka tsallaka ka wuce. Yaji labari shekaru baya a Niger an kashe mutum daya, labaru har a radio an sa. Yace saboda mutum daya ne har a radio BBC da idane duka, saboda mu abu ne wanda yake bako da. To yanzu ka duba, yana daga cikin da ni'imar da muke cikin ta. Irin ka duba tun majan da Milnet with abin da ya baya, shine wannan duk kasashe zaka ga akwai tashe tashen hankali da kashe kashe, amma mu nan baka ga Allah subhanahu wataala ya kare. Amma yanzu yaya fasarin ya zo ya zamanto, kuma abin zai zamanto in ba Allah ya rage maka ragowar imani ba. Zaka ga an yi atak, an kashe rai, an yi kaza, amma kai a jikinka ko hankalinka bai tashi ba, ko hankalinka bai tashi ba, to wallahi kashe rai abu ne wanda yake da hadari. Allah subhanahu wataala ya kare. To mala'iku suka ce ma Allah subhanahu wataala, shin yanzu ka sanya a ban kasa wanda zasu je su yi tabanna, suna kashe rai, suna zubar da jini, alhali mu kuma wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ga munan muna yabanka, muna jinjina maka, muna girmama ka, muna tsarkake ka ya Ubangiji. Ai mu ya kamata a je a sa a cikin kasar nan, mu je mu ci gaba da bauta ma Allah subhanahu wataala. To su san ba hikimar da Allah subhanahu wataala yi, saboda sanyo mu da aka yi a ban kasa, ai ba duka tantirai bane. A ciki ke da kai suwa annabawa, a ciki ke da kai suwa manzanni, a ciki ke da kai suwa salihan bayi, a ciki ke da kai managartan bayi, shahidai siddiqai na Ubangiji subhanahu wataala. A ciki ake samun wanda da ya rasu al'arshin Allah sai da ta girgiza. Ka duba ka ga ni'ima da karamci da Allah subhanahu wataala ya ma dan adam. Tun daga nan da aka yi wannan musayin magana, hiran nan da aka yi da mala'iku da Ubangiji subhanahu wataala, ya ishi ya nuna maka dan adam Allah subhanahu wataala ya karamta shi. Allah sai ya ce musu inni a'lamu ma la ta'lamu, sanda cewa wanni na san abinda ku buku sani ba, akwai abinda na sani ku in buku sani ba. Allah subhanahu wataala sai ya ce wa'allama adam al-asma'a kullaha. To yanzu sai za a zo a ma su mala'ikun jarrabawa, dan a gwada musu fa akwai ababan da su bisu sani ba. Sai Allah ya sanar da annabi Adam sunayen abubuwa, komi Allah ya sanar da shi. Allama Adam al-asma'a kullaha, gabaki da musu malamai suka ce da aka sanar da shi ababan aiki, wannan misali fel ne, wannan kaza ne, wannan kaza ne, duk aka sanar da shi. Bacin haka nan sun ma'aradahum ala al-mala'ika, sai aka zo aka bijiran ma da mala'iku. To mala'iku ku zo, ku kunce kaza, ku ne kaza, ku ne kaza, ya za a je a sa wanda za su je su yi ta fasadi a ban kasa? Allah sai bijiro da mala'iku, fa qala, sai ya ce musu anbi'uni bi asma'i ha'ulai, ku zo ku bani labarin wannan sunayen wannan abubuwa, mi sunan kaza. Sai ya ce ga gatari, ga helo, ga kaza, ga haihuwa, ga kaza, ga kaza, bi sani ba. Saboda su mala'iku kawai abinda aka sanar musu kawai su yi tasbihi, su yi tabauta wa Allah. La ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yumaru, abinda Allah ya umurce su kawai shi suke. In aka ce wannan ku ɗan ruku'i ne, har duniya ta tashi a ruku'i suke. Kaga yin dan adam ne yana haka, zai ringa haka, yana dan lebowa ya ce ya gaji. Wallahi dan adam sai a hankali. To su mala'iku ba su saba ma Allah, abinda Allah ya umurce su kuma shi suke. Dan su kuma duk wasu abubuwa na dan rayuwa na duk su iya. Yanzu mu duba mu gani lokacin da Allah subhanahu wataala ya taimaki mummunai da mala'iku a wajen yaki. Ya zo wata riwaya, malamai suke cewa su mala'iku ba su iya ba yaki. Sai aka ce musu to duk abinda kuka ga yana reto ku cire shi. Kawai da sun zo kafuri ya daga hannu sai su cire hannu. Kawai nan he musulmi zai sare kan kafuri, kawai he ga kan ya bai. Kawai sai ya kabbara Allahu akbar. Yau ya ce ba mu kadai ba muke, har da mala'iku sun zo. To ka gani su abinda Allah ya umurce su ya sanar da su shi kadai suke. Kuma wannan abubuwa ba su sani ba. Aka zo aka ce musu to menene wannan, ku kunce kaza, kunce kala. Suka ce qalu subhanaka la ilma lana, ya Ubangiji tsarki ya tabbata gare mu, la ilma lana, ba mu da sanin wannan. babu da ilimin wannan illa ma allamtana sai dai abinda ka ba mu sani ka sanar da mu innaka antal alimul hakim lalle kai ne wato al alim wanda yake masani al hakim wanda yake mai hikima Allah subhanahu wa ta'ala ya ce musu haka to sai Allah yake cewa qala ya adam fadal
qala ya adam anbi'uhum bi asma'ihim falamma أسمائهم قال ألم أقل لكم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
تسأل الله سبحانه وتعالى قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم الله يتي يا كي النبي آدم ba su labari ga sunayen wannan abubuwa tunda ba su sani ba kuma an ce za a sa ku ban kasa suna cewa a kaza kaza falamma anba'ahum bi asma'ihim yayin da annabi adam ya ba su labari da sunayen wannan abubuwa bala sai Allah yake ce musu alam aqul lakum shin tuni ba na fadi muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard lalle ni na san abin da ya faku game da abin da ya shahi sammai da kasai wa a'lamu ma tubuduna kuma na san abin da kuka kasance kuna bayyanawa wa ma kuntum taktumun da kuma abin da kuka kasance kuna boyewa da wannan Allah subhanahu wataala bayan ya musu wannan jarrabawa yace musu to annabi adam yazo an sanar da shi ababan wannan yazo kuma an tambaye su su ba da ba amsa Annabi Adam ya ba su amsa cewa ga wannan kaza sunan shi wannan kaza sunan shi Allah sai ya ce musu to shin da mun ba na gayi muku ba inni a'lamu ghaibas samawati wal ard cewa ni masanin abin da yake cikin sammai ne da abin da ke cikin kasai gabaki daya kai ba wannan kadai ba wa a'lamu ma tubuduna ina sane game da abin da kuka kasance kuna bayyanawa zira suka zo suka bayyana cewa ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak wa ma kuntum taktumun da kuma abinda kuka kasance kuna koyewa malamai suka ce nan abinda suka kasance suna koyewa ba su mala'ikun ba ake nihi nan ana nihi game da abinda ya shahi iblis saboda akwai karin bayani na lokacin da Allah ya yi umarnin a yi sujada iblis ya yi mi ya ki yin sujada saboda mi ya ce shi ayyahi shi ne mafi alkhairi da annabi adam saboda shi an halicce shi da wuta shi kuma an halicce annabi adam da laka to kuma nan ne tun daga nan aka fara adawa tsakankanin mu da shi da tun daga adawa ba sabuwa bace tsohuwa adawa ce tun daga sama tun daga aljanna aka fara ta Allah subhanahu wataala ya kare to wannan yana daga cikin kuma falala da ni'ima da Allah subhanahu wataala ya ba ma annabi adam ta yi sanar da shi wannan abubuwa shi yasa a hadisu shafa'a lokacin da al'ummu an zo farfajiya alkiyama ubangiji subhanahu wataala ya shiru ya bata rai an rasa wanda zai ma Allah subhanahu wataala magana dan azaman to an ceci mutane an yi hisabi al'umma za su zo wajen annabi adam su ce ya adam alaihi salatu wassalam kai ne fa baban mutane gaba daya kai ne wanda ubangiji subhanahu wataala yayi maka ni'ima tuntuni ya sanar da kai ababe wanda bai sanar da kowa ba kai ne wanda Allah ya sa mala'iku su yi maka sujada to kaga shi wannan yake nuna ma falala da kima da daraja ta tun farko ta annabi adam da kuma zurriyar shi shi ma ta zamanto sun samu wannan falala inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad karramna bani adam hakika mun karamta wato abin da ya shafi dan adam Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu to mala'iku da suka gai wannan Allah subhanahu wata'ala amsar da ya ba su shine alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubuduna wa ma kuntum taftumun shin tuntuni ba na fadi muku ba cewa ni masanin abin da yake ya faku ne game da abin da ya shahi sammai da kasai kuma na san abin da kuka kasance kuna bayyanawa da kuma abin da kuka kasance wato kuna boyewa sai Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bada bayani yake cewa wa iz qulna lil mala'ikati sujudu li adam Allah sai yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin girman karama da matsayi da Allah ya ma dan Adam annabi Adam da kuma zurriye shi lokacin da Allah ya ba ma mala'ikun labari ya umurci mala'iku da su yi ma annabi Adam sujada fasayadu sai suka yi sujada illa iblisa aba sai iblis ya kiya nan lokacin iblis da mala'iku gabaki daya Allah ya umurcin su saboda lokacin shi ma yana cikin jama'ar su tunda kira akai aka ce mala'iku shi ma tare ake kafin ya bijire da Allah ya umurni a yi ma annabi Adam sujada duka mala'iku suka yi sai iblis ya kiya wastakbara Allah ya ce yayi girman kai wa kana minal kafirin ya zamo daga cikin wanda suke kafirai wanda suka saba ma ubangiji subhanahu wataala malamai suka ce kuma nan shine farkon saban Allah da aka fara kuma miye ya janyo farkon saban Allah shine hasada hasada da iblis yake mawa annabi adam alaihi salatu wassalam farkon saban Allah da aka fara yi game da abin da ya shahi hasada ce shi yasa hasada mugun ciwo ne hasada kana yaki ne ba da wanda Allah ya bashi abin ba kake yaki a'a kana yaki ne da Allah kai tsaye da Allah ne kake yaki saboda waye ya ba ma wani nema annabi adam waye ya bashi daraja waye bashi kaza wani wanda muke rayuwa da shi Allah ya bashi ni'ima Allah ya bashi dukiya Allah ya bashi gida Allah ya bashi arziki Allah ya bashi aiki kai ka zo kana mishi hasada kan wannan kana cewa dan mi Allah ya bashi bai baka ba ai wani na ni shi karar ai wani na ni shi sanin yanda rayuwar duniya take tafiya wani na ni shi ma shekaru wani na ni shi kaza dan mi Allah zai bashi bai bani ba kuma hasada kala biyu ce akwai hasada wadda mai sauki wadda wannan ta halatta ita ba za a kiraye ta ba hasada akwai kuma wadda take mummuna wadda ita ce mafi sharri ita hasada shine kai gurin ni'imar da Allah ya ma wani ta gushi Allah ya ma wani ni'ima kau kai gurin ka ta gushi ta gusa wannan ni'imar kowa ya rasa eh ka san akwai mutane wanda akwai wanda shi yana gurin a ta gusa ta dawo wajen shi akwai wanda shi kuma a kawai kowa ya rasa in dai wani zai samu sai dai kowa ya rasa ai bi babu ai mutuwar kasko gabaki dai kowa ya rasa akwai kuma wanda take ita ana kaunanta bar ma ba ma hasada ba ake kiranta gibba ita menene shine wani Allah ya bashi dukiya misali ko Allah ya ba wani ilimi dukiyar da Allah ya ba wani yana zuwa yana aikata ayyukan alkhairi shine gina masallataiya shine taimaka ma wanda bissida shine daukan nauyin marayu shine daukan wato ciyar da miskinai wanda Allah subhanahu wataala ya jarabce su yana taimaka musu duk wani aikin alkhairi shi yana cikin yi sai kai kake burin ina ma kai ma Allah ya baka dukiya irin ta wani kai kwatankwacin abin da yake aikatawa to wannan manzala sallallahu alaihi wasallam yace in hadda haqiqanin ma wannan za ku yi tarayya ba alada kaga kai da niyya kai kyakkyawa bakka da kudin amma Allah zai baka ladan abinda shi ma yake ko kuma Allah ya ba ma wani ilimi shine karantar da al'umma shine digin da za a yi al'umma su shiryu yana bada lokaci yana karantarwa kai ma kai gurin ina ma Allah ya baka ilimi irin na wani kai ta ma al'umma hidima kai ta karantar da al'umma to ko da Allah bai baka ba sai Allah ya baka ladan to wannan bangaren dukiya wanda yake aikata alkhairi bar mu yi tambihi guda haka bangaren wanda yake aikata sharri kasan akwai wanda shi ba wanda yake aikata alkhairi yake burge shi ba wani Allah ya bashi dukiya shi kawo harakar yan orchestra harakar duk wata caca harakar taimaka ma duk wanda zai yi wani shedanci a ban kasa shi duk wani aiki na shedanci shi ake zawa a ganshe taimaka sai ka ce ka wallahi mu ma da mu muna da dukiya irin ta wani ai da ya an yi baje konin abubuwa sai an yi taboris da abubuwa to kuna cikin zunubi kaga kai Allah bai baka ba dukiya kuma ka samu zunubi shi yasa hadarin irin tamanni da guri aikata aikin sharri ko da baka yi ba niyyar wannan Allah subhanahu wataala zai iya sakauta da abin da ya shahi zunubi
to ka gani wannan hasada kenan to nan iblis zai zamanto hasada da yake ma annabi adam ta yanda Allah subhanahu wataala ya daraja shi Allah ya bashi kima Allah subhanahu wataala haye umurni mala'iku gabaki daya amma annabi adam sujada iblis anan sai saba ma Allah sai shine Allah ya ce fasajadu illa iblis aba wastakbara dai iblis ya kiya kuma yayi girman kai Allah ya ce wa kana minal kafirin ya kasance daga cikin mutane wanda suke kafire tun daga lokacin Allah subhanahu wataala aka ma annabi adam isharar wa cewa wannan aduwun ka ne kamar yadda bayani zai zo gaba tun daga lokacin anan masu koyon qur'ani wata wani bawan Allah ya zo min ana karatu irin wanda yake daukar qur'ani yana karanta ya zo karanta wannan aya yace wa iz kullu lil mala'ikati sujudu li adama yace fasajadu illa iblisa abi subhanallahi astaghfirullah wai da hausa yace lokacin da Allah subhanahu wataala yace ma mala'iku su yi ma sujada annabi adam annabi adam sujada fasajadu mala'iku sai suka yi sujada illa iblisa sai iblis yace abi wai babana to kaga ai an samu matsala shi yasa sai ka karanta qur'ani ka je wajen malamai su karanta ma ka karanta daidai to nan ana iblisa aba aba ya kiya yaki in ka ce abi kuma babana to kai ka ce iblisa babanka to kaga ai aba yayi matsala kai tun daga nan an samu matsala Allah subhanahu wataala ya dace da to nan dai ala kulli hal Allah subhanahu wataala da ya umarnin mala'iku su yi sujada to sai zamanto iblis la'natullahi alai saboda hasada da kiyayya wato Allah subhanahu wataala da yayi wannan umarni iblis ya saba ma Allah subhanahu wataala to a lokacin Allah sai ya ce wa kana minal kafirin ya kasance daga cikin wanda suke wato kafirai Allah subhanahu wataala sai yake cewa wa qulna ya adam
wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma wa la taqrabu hadhihi ash-shajarata fatakuna min adh-dhalimin فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم
الله سبحانه وتعالى سيئت وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة سورة لوكتي فلوكتي اعتراض بيجا لعلم سيئتنا rumu fasarta bakin yaso sai mu sai Allah yake cewa muka ce ma annabi adam uskun ka zamanto ka zauna ka shiga anta wa zawjukal janna kai da matakka a cikin aljanna wa kula minha ragadan haythu shi'tuma ku ci daga abinda kuke so a cikin aljanna ani amari an duk komi ku je ku ci gaba daya a cikin aljanna Allah yake musu sai dai wala taqraba hadhihi shajar ka shedin ku kada ku kusanci wannan itaciya fatakuna minaz zalimin kusantatta zai sa ku kasance daga cikin wanda suke azzalimai wanda suka zalunci kansu fa zallahu mashaitanu anha to shi shedan mutun daga can an kulla adawa kawai yazo ya ja su da dibara ya jefa su bai da suka abka ga cin wannan itaciye fa akharajahu ma min ma kana fi ya fitar da su game da abinda suka kasance suna cikin ni'ima Allah ya ce wa kunna habitu ba'dukum li ba'din adu lokacin Allah ya ce to ga yau ba sabka a dawo duniya doran duniya kaga inda muka fito muka dawo duniya ce ba'dukum li ba'din adu tsakankanin shedan da annabi adam kuma akwai adawa da kiyayya walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin da gare ku ne game da abin da ya shafi kasa wani mazauni ne da kuma jin dadi ila hin zuwa wani dan lokacin da Allah subhanahu wataala zai karbi rayuwa lalla gobe kenan mun tashi mu ji gobar mai da akai da annabi adam da shedan
a shedan yaje ya yaudare su suka ci idaciyar da Ubangiji subhanahu wataala ya zamanto ya hana wanda shajarar zan mu gani kuma shedan da ya tashi yaudare sai da ya musu rantsi musu da Allah ba yau bai ke yaudara shi da shi yasa wallahi kada kalamin ce ma sheda duk abin da kaga yana maka kawo in dai ba daidai bane ka bari wa qasama huma yadi ya musu rantsuwa da Allah yace wa niha yace hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla annabi adam ya shiga aljanna ya ji dadin aljanna yace annabi adam bana nuna maka ba wani abu wanda in kana so mulkin ka dadin nan na aljanna ka dawwama a cikin shi in gwada ma abin da zaka yi kai ah shi kuma PhD to haka shedan yake Allah kare mu daga shi Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da mu gobe insha Allah inda rai zamu ci gaba da fata abin da muka faɗi daidai Allah ba mu lada kuskure Allah shaye shi daga cikin zakatun mu ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.